Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi magana da takwarar aikinsa ta Ingila Prime Minister Theresa May jiya sabar kan batutuwa da suka hada da yarjejeniyar nuclear Iran mako ɗaya kamin shugaban na Amurka ya yanke shawara ko Washington za ta janye daga cikin yarjejeniyar kamar yadda fadar ta White House ta shugaban Amurka ta faɗa. Mr. Trump yana da zaɓi daga nan zuwa 12 ga watan nan na Mayu ya janye daga yarjejeniyar da Iran ta ƙulla da manyan ƙasashen duniya ciki har da Amurka a shekara ta 2015. Jaman fadar White House suka ce shugaban kusan ya yanke shawara zai janye kamar yadda suka faɗa ranar 2 ga wannan wata. Duk da haka shugaban na Amurka yana iya bullo da wata hanya na ci gaba da mutunta yarjejeniyar da jamhuriyar Iran mai bin tafarkin Islama ta ƙulla da sauran manyan ƙasashen duniya ciki har da Amurka, Burtaniya da Jamus da Faransa duk sun yi tufaƙin cewa yarjejeniyar ita ce hanya ɗaya kaɗai za ta hana Farisa mallakar makaman nukiliya. A hira da suka yi ta wayar tarhon Prime Minister May, Mr. Trump ya jaddada ƙudurinsa na ganin cewa Iran ba ta mallaki makaman nukiliya ba har abada, in ji fadar ta White House. Hakanan sun yi magana kan maganan nukiliyar Iran. A Rasha an kama sanannen shugaban ƴan hamayya Alexei Navalny tare da wasu ɗaruruwan magoya bayansa a jiya asabar bayan da zanga-zanga ta ɓarke a birnin Moscow da wasu biranen ƙasar 90 domin nuna rashin amincewarsu da bikin rantsar da shugaba Vladimir Putin na fara wa'adin iko na hudu a zaman shugaban ƙasar na Rasha. Shugaban cikin ƴan mintoci da zuwan Alexei a tsakiyar birnin na Moscow, jami'an tsaro suka kama shi tare da aminsa Nikolay Yaskin. ‘Yan sanda dauke da kulakai da ma waɗanda ba sa riƙe da komai sun kutsa cikin gungun masu zanga-zanga galibin su matasa domin kama su. Sa'o'i gabanin fitowar Navalny, Alexei ya ɓuya a wani wuri don kada jami'an tsaro su hana shi kaiwa ga dandalin taro inda aka shirya yin wannan zanga-zanga. ‘Yan sanda biyar ne, wasu suna riƙe da hannayensa, waɗansu kuma suna riƙe da sawayensa, suka ja shi zuwa cikin motar su yayin da masu zanga-zanga suke cewa Rasha ba tare da Putin ba, Allah ya rusa sarkin gargajiya mai mulkin malaka'u. Hukumar zaben ƙasar ta hana da Navalny yin takara zaben da aka yi cikin watan Afrilun bana da Mr. Putin ya lashe. A halin da ake ciki kuma, Amurka ta sake farfado da rundunar mayakan ruwan ƙasar Bataliya ta biyu da ta wargaza a shekara ta 2011. Wannan runduna za ta kula da musamman yankin tekun Atlantika, inda yanzu Rasha take cin karenta babu babbaka kuma take buga kirji. Fadar White House ta shugaban Amurka jiya Asabar ta soki ƙasar China da kakkausar lafazi kan yunkurin ƙasar ta Sin na tilastawa kamfanonin jiragen sama na kwasar fasinja su sauya yadda suke ɗaukar yankin Taiwan da Hong Kong da Macau a zaman ƙasashe masu zaman kansu. A daidai lokacin da ƙasashen biyu suke janin jaka ta fuskar kasuwanci game da rarar da China take da shi a fannin fuska, fadar ta White House ta ce hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta China ta aike da wasiƙa ga kamfanonin jigilar fasinja ta sama na ƙasashen ƙetare su 36 ta buƙace su aiwatar da canjin a shafukansu na intanet game da yadda suke kallon waɗannan wurare. Taiwan ce lamari mafi sarƙaƙiya, China tana kallon yankin mai tafiyar da al’amuran ta kai tsaye a zaman fararriyar lardi. Amma Hong Kong da Macau da suka kasance ƙarƙashin mulkin mallaka a ƙasashen yammacin duniya yanzu sun koma hannun China, ko da shike su ma suna tafiyar da harkokinsu kai tsaye duk da kasancewa ƙarƙashin China. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron jiya Asabar ya amince da matsaloli da ke tattare da mulkin mallaka. Ya furta haka ne a Asabar ɗin yayin da ya kai ziyara yankin ko ƙasar da ake kira New Caledonia, yayin da yankin da ke kudancin tekun Pacific yake shirin kada ƙuri'ar ɓallewa daga Faransa. A ƙarshen ziyararsa ta kwanaki uku, Macron ya ce Faransa ba za ta ci gaba da kasancewa yadda take ba idan yankin ya balle. Sai dai ya yi taka tsantsan na fitowa fili ya yi kamfen na neman yankin ya ci gaba da zama ƙarƙashin ikon Faransa, ma'ana mazauna yankin su zaɓi ci gaba da zama ƙarƙashin ikon hukumomi da ke Paris a lokacin da suka kada ƙuri'ar raba gardaman cikin watan Nuwamban bana. A Afirka ta Kudu, wani kamfanin haƙar ma'adinai ya ce ma'aikata bakwai sun mutu, an ceto wasu shida bayan da girgizar ƙasa ta haddasa gocewar wani dutse a wani rami da ake haƙar zinari. Kamfanin da ake kira Sibanye Stillwater ya faɗa jiya sabar cewa ma'aikata 13 sun makale a ramin da ke wuri da ake kira Mashakan a yankin Dry Fontaine bayan da girgiza mai ƙarfin maki 2.2 ya afka a yankin ranar Alhamis. Kamfani ya ce ma'aikata 6 da aka ceto suna ci gaba da samun jinya a asibiti kuma ba sa cikin mawuyacin hali.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masaruwa da ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai sake duba batun zaben kananan hukumomin jihar Kano ne, domin ko hukumar zaben kasa ta ce ta kafa kwamiti da zai binciki wannan zaben da ya zo cike da ayar tambaya. To, sai dai kafin jin sakamakon binciken hukumar zaben ta kasa, ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin jihar ta Kano, Alhaji Kabiru Alhassan, ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa, kuma na tayar masa da wannan batun. Kuma na fara ne da ce masa, shin ko sun ga abin da aka yi ta sawa a kafar sadarwa na zamani game da zaben su ta jihar Kano, wato zaben kananan hukumomi? Ina fata dai za su yi wani abu domin gujewa aukuwan irin wannan, idan har da gaske ne abubuwan da aka gani a kafafen sadarwa sun tabbata. Amma sai ya ce da ni,
to, na farko dai mun gani, amma wannan duk wanda isan tsari irin na zabe, kuma ka ga yadda ma wannan clip aka shirya shi, ka tabbatar ba zaben mu ne na jihar Kano ba, domin na farko dai ba mai amfani da kadiri da ba, wanda kuma na tabbatar da cewa dukkanin waɗannan hotuna da aka nuna propaganda ce don a discrediting ɗin zaben ko kuma ɓata mana zaɓe, wanda zaben nan tun daga matakin fidda 'yan takara an yi su cikin kwanciyar hankali da lumana, har aka zo jefa ƙuri'a an yi zaɓe babu tashin hankali da aka yi irin abubuwan da yake faruwa ƙananan hukumomi, zaben ƙananan hukumomi irin na baya. An yi zaɓe 100% kuma jam'iyyarmu ta samu nasara, amma ko waɗanne suke son su kawo cikas ko su ɓata jihar Kano ko su ɓata Arewa ko kuma su nuna cewa yadda muke zaɓe kenan ana sa ƙananan yara suna zaɓe, wanda na tabbatar da cewa ba haka bane, propaganda ce. Kuma na gode Allah, hukumar zaɓe ta ƙasa da kanta ta kafa kwamiti, wanda kwamitin nan ya zo ya tabbatar da duk abubuwan nan da aka yi ba gaskiya bane. Kuma na tabbatar maka da cewa jihar Kano muna nan, kuma ana zaburar da mutane a yanzu ma suna rajista domin mu sake samun ƙuri'u mu ninka su irin waɗanda muka samu a zaɓe da ya gabata, wanda wannan ne yasa ake wannan propaganda ko daga wasu jihohi na makota ko daga kudancin ƙasar nan, domin a ce dai jihar Kano cewa kamar da ƙananan yara ake zaɓe, wanda ina tabbatar maka ba haka bane. Babu wani guri, babu wani akwati da aka yi amfani da yara wajen jefa ƙuri'a.
Yanzu wannan da aka nuna a kafafen sadarwa na zamani kana nuna ba gaskiya bane?
Ba gaskiya bane, propaganda ce. Idan ma an yi abu, to, a wani guri ne ba a Kano ba, domin na gaya maka zaɓen mu ba mai amfani da kadiri da ba. Kuma dukkanin waɗannan hotuna da ake ta watsa a kafafen yaɗa labarai, idan ka dube su da kyau za ka ga da gani ma dai ka san a danjin mene, domin ba yadda za a tara yara gaba ɗaya, babu wani matashi, babu wani mai cikakken hankali guda ɗaya a cikinsu a ce kuma an zo ana zaɓe. Wani irin zaɓe ne? Dole a samu malaman zaɓe, dole a samu masu kula da zaɓe, kuma dole a samu matasa da tsofaffi da mata. To, amma wannan kawai yara ne aka jere su, wani zubin ka gansu kamar almajirai ne aka ɗebo, wani zubin ka kamar ma 'yan primary ne aka fito da su aka jera su, domin dai a tabbatar da cewa ɓatancin da ake so a yi an yi. To, mun gode Allah dai hukumar zaɓe ta wanke mu, kuma dama mun tabbatar da cewa jihar Kano ba ta da laifi, hukumar zaɓe ta jihar Kano ba ta da laifi, ta yi zaɓenta kuma zaɓe an karɓa. Kuma waɗanda Allah ya ba kansiloli da shamami an rantsar da su sun ci gaba da aika.
Kana magana kamar zaɓen na an yi shi 100% ba wani matsala ga bisa dukkan Allah wani mizani kamar aka zaɓe.
To na farko dai matsala ɗaya aka samu a wannan zaɓe namu na ƙananan hukumomi da ya gabata wanda rashin zuwan kayan zaɓe akan lokaci. Wanda ni ɗin nan naji hukumar zaɓe a wannan rana na gane ma ido na a matsayina ɗan ƙasa na gari a matsayina na wanda ya matsu a kawo akwatuna da kuma ƙuri'u na ƙaramar hukumata wanda wannan kuma ya faru ne sakamakon jirgin da zai kawo kayan zaɓe na jihar Kano wanda ake kira sensitive election materials wato kayan aiki waɗanda suka fi komai muhimmanci bai sauka a Kano ba sai wajen uku na dare ana igoba zaɓe. Wannan ya haifar da cewa jihar Kano jiha ce babba mai ƙananan hukumomi 44 wata ƙaramar hukuma ɗin kafin aje rana ta yi. Wannan an samu ɗan wannan matsala amma da yadda aka fito wajen zaɓe da yadda aka jefa ƙuri'a da yadda aka faɗi sakamakon zaɓe babu wani haifi. Wannan ya sa ma za a ga ba wata jam'iyya guda ɗaya ta je kotu take ƙalubalantar wannan zaɓe saboda sun gamsu cewa an yi zaɓe na gaskiya kuma jam'iyyar APC Allah ya ba ta nasara.
Yanzu a ce a inganta zaben da aka yi na ƙananan hukumomi me kake gani ya kamata ku inganta?
To na farko dai abin da ya kamata a inganta a tabbatar da cewa duk lokacin da aka sa zabe kwana bakwai ya rage zabe ko kwana goma a ce dukkanin wani abu da ake bukata na kayan zabe a ce ina jihar Kano. Wannan na tabbatar da cewa da haka aka yi to da an samu sauƙin irin waɗannan ƴan ƙorafe-ƙorafe da aka samu na waɗansu ƙananan hukumomi kayan aikin su bai je kayan zaben su bai je da wuri ba. Waɗansu sun je da wuri musamman waɗanda suke a kusa a waɗansu kuma dole an ɗauki lokaci nasu bai je ba. To wannan shahara ta shi ne a tabbatar da cewa hukumar zaɓe ta jihar Kano kowane lokaci ya kasance kwana goma ko sati biyu kafin zaɓe a ce duk wani abu da ake nema na jefa ƙuri'a ko kuma na tabbatar da ingancin zaɓe a ce ina jihar Kano. Ko da ku za a ajiye shi a gurin hukumar 'yan sanda ne idan ana tunanin cewa ko za a yi tamfarin da shi ko za a yi manuba ko kuma za a yi wani abu dai mara.
Wannan ya kawo ga batun hita a je wata ƙasa ko wata jiha a samu waɗannan kayayyakin zaɓe maimakon ana iya yin su cikin gida, me yasa ba a kan yi irin haka na?
Wannan ma gaskiya ne, wannan ma yana da kyau hukumomi su duba na yadda za a dinga inganta ko kuma a dinga kawo a dinga babbaga waɗannan kayayyakin zaɓe maimakon a ce sai an fita ƙasar waje ko kuma a Najeriya ɗin ma a ce sai an je Lagos ko har an je wasu jihohi. Na tabbatar da abin da ake so a yi za a iya sa a jihar Kano, idan ma ta na'ura ce ake nema na tabbatar za a iya sota. Wannan da ina ganin ya zama izina ga gwamnati da kuma ita kanta hukumar zaɓe ta yi wani tunani maimakon a ce sai an shigo da kayayyakin da ƙasashen waje to a tabbatar da cewa an yi su a cikin gida kuma an yi su a kan lokaci.
To wanda hukumar zaɓe ta kafa a kwamiti game da wannan zaɓe na jihar Kano da gaske ne ta wanke hukumar zaɓen jihar da ma gwamnatin jihar? To mun yi ƙoƙarin samun kakakin hukumar zaɓe na ƙasa Aliyu Bello domin ya ansa mana wannan tambayar amma hakan bai samu ba a halin yanzu. Za mu ci gaba da ƙoƙarin ganin sai mun same shi domin jin matsayin hukumar zaɓe ta ƙasa game da zaɓen na jihar Kano. To da yake ba mu samu Aliyu Bello ba, Nasiru Adamu Kaya ya tattauna da wani shugaban masu bukata ta musamman wato Suleiman Ibrahim da ya ce idan da za a ba su damar tsayawa takara to har sai sun fi masu lafiya kawo canji na gari cikin al'umma. Ga dai Nasirun da bakon nasa.
Wani tunani kuke cewa mutum wanda baya gani zai iya shiga harkar siyasa ko ma ya tsaya takara ya yi nasara?
To idan ka duba maganan wanda baya gani ko zai iya takara ko kuma zai iya bada wani gudumawa siyasa an wuce wannan lokacin. Mu abinda muke gama mutane masu lafiya shine wannan siyasan nan da mutane suke ta jarabawa suke masu lafiya ba su ba da labari ba ya kamata mu ma zo a jaraba mu a ga irin guduma da za mu iya bayarwa. Idan ka duba a yanayin da muke ciki yanzu wannan kasan mu yarda da shugabanci Muhammadu Buhari kuma mutum ne jajirtacce wanda zai yake bada gudumawa a bisa wayannan kasan nan da halin kasan da yake ciki. So da haka muna son wannan kungiyar mu zo a tafiya da mu a zo a jaraba mu a gani mu ma bada gudumawa mu da ilimin da Allah ya bamu da experience da Allah ya bamu. Za mu yi abin da fiye da mutane masu ƙida suke yi, za mu yi abin da fiye da masu lafiya suke mu.
In ka duba Buhari ai yana gani shi ba wanda ba shi da ido bane kamar ku. Kaga in kuna magana irin wannan wani misali za ku bayar cewa akwai wani wanda baya gani ba ma Najeriya ba ko ina da ya taɓa tsayawa wata takara aka zaɓe shi.
Ato idan ka duba ƙasashen da suka ci gaba kamar irin su ƙasar Amerika akwai wanda baya gani wanda ya shugabanci abin nan ya minista a nan manajar akwai wanda suka yi minista da kuma ƙasashen duniya wanda suka ci gaba. Ato abin kunya ne a ce mu a ƙasar mu Najeriya a ce ba samu mutane ba su bukata na musamman su shigo wannan harkar siyasa ba. misali zan baka nan, idan ka duba jihar Kano muna da Professor Jibrin wanda kaga mutum ne wanda yake nan a BUK, mutum ne mai ilimi sosai wanda kuma idan ya samu dama ya SA a jihar Kano ya ba da gudumawa wanda duk wanda tunda ake SA babu wanda taba ba da wannan gudumawa. Sannan idan ka duba idan ana maganar ma siyasa akwai kamar irin su Malaya Haya Makawo wanda yake Kaduna mawaki ne ya ba da wannan gudumawa sosai wanda masu idon ba su iya ba da shi ba. Idan ka ce ka duba akwai ire-iren su da dama wanda suka yi ba suka ba da gudumawa sosai fiye da masu idon. So yana da kyau a ce mu ma a zo a jaraba mu a gan.
Man Suleiman, wannan dai ya nuna kuna neman a baku mukamai ne ba wai ku tsaya takara a zabe ku ba.
A'a. Ai, abin da nake son zama shine idan muka ce mu tsaya takarar a zabe mu wallahi ba za a zabe masu lafiyan ba saboda menene mun fi su gogewa a harkan al'umma mu dai abin da bamu iya ba shine bamu iya ba da kudi a zo a yi dawa saboda ba mu da wannan kudin amma dan ilimi ko kuma basira ko kuma bayani a baki mun fi su kishin al'umma saboda menene mu muna da manufacture muna da manufofi wanda zamu ciyar da kasan nan gaba. So da haka wannan maganar ministocin da ake yi mu yanzu mun wuce zuwa ba mu SA wani mai ba mu shugaban kasa shawara ko kuma wani gwamna shawara mun wuce wannan matakin mu yanzu abinda muke so shine a muna ministoci ya kasance daga jihohi a muna gwamnoni a ministry a muna wani commissioner idan kuma lokacin zabe yayi a ba mu daman mu fito a zo a zabe mu. Mun abinda muke so mu gama mutane a nan shine wannan kungiya mun kafa shi ne saboda mu kawo canji a cikin al'umma mu kawo kuma canji mai ma'ana. Saboda haka muna bukatan a ce 'yan siyasar masu fuskance mu kar wani ɗan siyasa ya gan mu a gidansa ya gan mun zo wurin sai ya tunanin mun zo ne mu yi bara ko kuma ya ba mu na ba mu ba shi muke bukata ba. Saboda muna fuskantar kalubale da dama a gujin 'yan siyasa sai ga misali kamar ni da nake ma maganan na je gujin wayansu ministoci wanda muka yi alkawari kai muna alkawari ba mu zo za su taimaka muna domin ci gaban wannan kungiyar da kuma mutane masu bukata na musamman. Amma kaga ba su yi muna haka ba idan ka duba kuma wani commissioner ne muna da contact da su amma kaga duk ba su zo sun taimaka mana saboda menene akwai karancin wayewa a tattare da su. Mun gaya musu a baya cewa idan turancin da muka rubuta musu da in ya musu sauri ba su gane ba su kira mu su zo na da mu sai mu yi musu a Hausance ko kuma su yaren suke fahimta.
Wasu fa za su ɗauka yayi kawai kuke ɗauka duk jam'iyyar da take mulki kawai sai ku ɗunguma ku ce ita ce mai bada kaza ita ce mai bada kaza me za ka ce kan
wannan kungiyar ba haka take ba domin a maganar da ke amka wannan kungiyar da gazantar din nan dama already mu 'yan jam'iyyar APC ne da mu aka yi wannan jam'iyya mu muka ɗauki kuɗin mu muka tallata shugaban Muhammadu Buhari a gidajen rediyo mu muka sai kati muka dinga tura mai har Allah kuma da addu'o'in mu Allah kashi wannan kujera. Wannan ina tunanin wancan kungiyar da kake magana menene ta ma mutane ma wanda suke da bukata na musamman.
In haka ne kuna ga kun kawo karfi me yasa ba ku tsaye da dan kungiyar ku wanda baya gani takarar shugabancin ba?
A'a, mu a yanzu babu wanda zamu yarda ya tsaya wannan shugabancin saboda menene aikin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dauko shi ya gama. Amma ina son tabbatar muka a wannan jam'iyyar da kake gani a shirye muke za mu fito da 'yan takarkaru daga matakin gwamnoni senatoci muna son tabbatar muka cewa mu za mu zo ba don kuɗi ba ne a gaban mu domin ci gaban mutane masu bukata na musamman da kuma ƙasar gabaki ɗaya.
To masu aure da wannan tattaunawa ta Nasiru da Suleiman Ibrahim muka kawo ƙarshen shirin sai wani sati cikin ikon Allah. Yanzu a madadin bakin namu da Nasiru Adamel Kaya da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni marugun shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Kuma zabe a Najeriya a INEC yanzu kuma tana ci gaba da aikin sabunta katin zabe wato PVC ga waɗanda ba su da shi ko kuma ga waɗanda suka samu matsala da nasu, inda hukuma ta ce kawa yanzu tuni ta raba dubbai. To sai dai kuma faya yayin da ma aikin ke kankama da alamu akwai sauraron na akaba musamman a yankunan da walau suka fuskanci matsalar yan tada kirba na Boko Haram ko kuma inda aka samu tashin hankali na fadin kabilanci ko addini. Alal misali a yankin Michigan da madagali da balahirar Boko Haram ta shafa, bincike yana ko nuni da cewa sai an bada na goro kafin a samu katin zaben kamar yadda waɗannan al'ummomin yankin ma ke zargi.
Eh, kana ba magana da ba manga Alhaji Umaru mai inji Galadima.
To me yake faruwa?
Abun bakin ciki mu muna neman hukumar INEC da ta dube mu da idon rahama saboda yanzu ita tana cewa mutane su fito su yanka katin zabe. Kuma Michigan local government tana da ward 16, a cikin ward 16 na an zo an kira ajiyar shi kamar a central fili guda ɗaya ne. A wannan filin guda ɗaya idan ka je cunkoso ya yawa bayan da wannan ba yau ba ganau ne sai sun karɓa kuɗi kamin nan za su yi maka.
Kamar Adama a jihar Taraba da ma wasu jihohi da alamun fa ba da canza zani ba, inda wasu 'yan siyasa ko kuma jami'an gwamnati kan karkatar da aka halar jami'an ba da katin zaben. Barista Idris Ibrahim Jalo na kuwa cikin shugabannin ƙungiyar lauyoyin Najeriya ta NBA a jihar Taraba ya ko bayyana da lamarin make tafiya a jihar su.
A gaskiya kusan abin ya zama kasuwa. Kaga a dauki wannan a kai shi nan wannan ya bada wani abu a kai shi kai mishi yayi wannan ya zama kaman ba haƙƙi ne na mutane ba wanda ya kamata dole a musu ba tare da sun biya ba tare da sun wahala ba. Ya zama kame wanda suke zaman su sun bada wani abu ko kuma sun tsaya da karfi su yi. Ya kamata hukumar zabe ta bincika wannan lamari ta duba sannan kuma ta ɗauki mataki a kai. Akwai korafe da yawa wanda mu mamun ɗan bincika, sannan akwai abin nan takarda da muka rubuta ma hukumar zaɓe, muna fatan in ta samu za ta ɗauki mataki a kai kuma ta yi abin da ya dace kafin a ci gaba da yin wannan abin uku ga watan gobe. Sana muna da complaint da za mu rubuta yanzu kan wasu wanda muka bincika ma'aikatan hukumomin zaɓen ne wanda mun rubuta, muna fata hukumar zaɓe su ɗauki mataki kuma wanda zai zamanto wanda ba su yi ba su da ke da niyyar yi ya zan darasi a gare su. Sannan ina kira da mutane su ma wannan su sani haƙƙinsu ne.
Wannan lamari dai tuni ma ya sa wasu 'yan majalisar wakilai kai kukansu ga hukumar zaɓe ta Najeriya domin a share musu hawaye. Mista Adamu Kamale ɗan majalisar wakilai ne da ke wakiltar yankin Michigan da Madagali ya ko bayyana ƙoƙarin da suke yi a yanzu.
A yanzu hakan position da INEC ta ɗauka akan ba za a zagaya ana wannan registration ba har yanzu babban ila ne gare mu, kuma mu muna iyaka kokori da ya za mu yi da jami'ar tsaro a tabbata registration nan ya zagaya mutane mu. Domin banda ciwon da muka ji yanzu kuma kamar ana so a kara mana barkono a cikin ciwo din, domin mu ne yanzu wanda aka danna kuma a sake ce ba mu da yanci na kanmu ma da za mu yi zaɓe a ƙasan, ka ga a cire mu a ƙasan kenan.
Wato yanzu an kai shakku ta garban hukuma bai isa ba?
Ba zai isa ba, domin in ka lura wayannan wajeje ne wanda shekaru 4 ko 5 suka shige mutane ba su samu zaman lafiya ba, kuma katin zaɓe na ma da dama su rasa dumi guje-guje. Kuma katin zaɓe nan yau dai shekara 5 da suka shige ai yaro mai shekara 13 kwanakin can ai yanzu ya zama mutum wanda kuma dokokin ƙasa nan ya amince ya yi rajista ya zama ɗaya daga cikin masu zaɓe. Mu 'yan Najeriya ne ba mu yi gwamnati laifi ba, mu kuma muna biyan haraji, mutane mu kuma mutane masu zaman lafiya.
To wai ko me ya kamata a yi domin magance waɗannan matsaloli na rashin samun katunan zaɓe musamman ma a wannan lokaci da kakar zaɓen shekarar 2019 ke ƙara matsowa? Malam Yakub Musa Uba da ke ma sharhi da fashin baki kan lamuran zaɓe a Najeriya ya ko danganta lamarin ne da ƙarancin ma'aikata.
To na farkon fari dai ina son ya ba su ma'aikatan su kuma INEC din, don gaskiya suna ƙoƙarin kar jama'a ke musu cincirin do, suna so su rajista aikin kuma ba ya tafiya yadda ya kamata. To ina ji irin wannan rashin tafiyan aiki yadda ya kamata shi ke kawo wani wajen ake neman sai ka ba da cin hanci, don a yadda ake yanzu ko ina ka je kowa an riga mawa masa da kai, don ana kira a masallatai da coci-coci da duk wani wajen taro ƙungiyoyi da sauransu duk a jiya rajista su jama'a sun fito, sai dai kawai aikin na tafiyan hawainiya saboda rashin isassun ma'aikatu. Su kuma ana sun ce ba yadda za su yi su ba a co-staff wannan aiki sai jami'an su, kuma jami'an sun yi karanci. To irin wannan abu shi ke kawo jami'an su a wani wajaje da ba sa musu ido ba kamar kankara, sai ga suna haɗa sai ka ba da wani abu. So wataƙila abin da ya kamata yi su tsawa sa musu ko kuma su ƙirƙiro musu wani allowance da zai ba su ƙwarin gwiwa.
Ko da yake duk ƙoƙarin je daga bakin shekwatar hukumar zaɓen Najeriya ta INEC abin koya cutura. To sai dai ko da na tuntube shi kwamishinan hukumar zaɓe a jihar Adama Barista Kasim Ganagaidan ya ce za su bincika lamarin domin gano bakin zarin magance waɗannan matsaloli.
Ibrahim, ana rabar da katin zaɓe a Madagali da mun cika kamar yadda ake yi a sauran hukumomi 19 na jihar Adamawa, wato idan ka hada da madagali da mun cika ya zama 21 kina jihar Adamawa. Sai dai wato matsala da muke da shi a wurin nan ba mu bin fara zagayawa saboda matsalar tsaro, kuma muna dai ci gaba da ba mutanen madagali da mutanen mun cika hakuri su ba mu hadin kai a ci gaba da zuwa gurin da ake karban katin nan a dinga karba sai san da kuma muka samu clearance wato a gurin security. Maganan wato sai da katin zabe da ta fada a guraren nan guda biyu da sauran gurare wannan dai gaskiya ban samu wannan report din a jihar Adamawa ba, amma tabbas an ji labari a wayansu jihohi kuma INEC ta dauki mataki mai tsanani akan irin wayannan abubuwan da suke yi. Wato sai da kati ko wani abu baya cikin ka'idan INEC, kuma ba da kati kyauta ne, karban katin ka kyauta ne, rajista ma kyauta ne.
To sai dai ku yayin da Usman ke koka game da rashin samun katin zaben, da alamu akwai dubban waɗanda aka yanka to amma ko masu ba su zo sun karba ba.
Muna da kati wanda masu shi ba su zo sun karba ba a gurinmu na jihohi 21 na jihar Adamawa, wato kaman 124,700 a hannunmu yanzu haka. Kuma muna rabarwa, muna so mu sanarwa al'umma akan cewa wanda ya san ya yi rajista kuma bai karbi katin shi ba, to ya gaggauta ya zo ya karba, don saboda idan muka fara rabar da sabon katin ba za mu raba su tare ba, sai mun janye tsofin mun aje a hannunmu tukunna mun fara rabar da sabbi din. Kuma idan an ji bayani wanda shugaban hukumar zabe wato shi Professor Mahmud Yakubu ya gaya mana insha Allahu a watan gobe wato watan Mayu za a fara rabar da wanda suka yi rajista a watan April na bara zuwa yau.
Koma da menene da yake kawo yanzu, kungiyoyi yana ci gaba da kiran aje a yanki katin zabe wanda ke zama makamin sauye aka lattafiyar siyasa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na Murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na Murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.